كما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد من اجل الرجوع الى الله سبحانه وتعالى ليداو دمو wannan ita ce jalsa ta hudu a cikin wannan daura mai albarka da muke gabatarwa akan al'amarin al-ikhlas fil qur'an al-karim muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da abin da muke karantawa ya tsire mu daga miyagun sharroran da muke ji ko kuma muke gani idan yan uwa suna biye gaba ta karshe mun tsaya akan yadda al-ikhlas take da matsalolin wahala to gaba ta biyar da zamu tashi ita ce samaratul ikhlas rumu da gwaɓi da bayi za su samu idan sun tsarkake aikin su ga Allah subhanahu wa ta'ala lil-ikhlas awaqib hamida fi dunya wal akhirah ikhlasi yana da wato gwaɓi da rumu da albarkatu ajin godiya a duniya da lahira domin ikhlasi yana cikin sababban da Allah zai taimaki al'umma duk al'umman da take da ikhlasi sai Allah ya taimake ta akan makiyanta sai Allah ya yalwata mata Allah ya jiyar da ita dadi gurgudan abin da yake kuma ikhlasi na tsamar da bayi daga azaban Allah yana daukaka matsayin su yana kuma amintar da su daga bata na duniya yana kuma yayi musu jamuwoyi na gidan duniya da gidan lahira kuma ikhlasi na ba zuciya karfi wanda za ta iya daukan jarabawoyin da Allah subhanahu wataala zai mata akwai wanda Allah zai jarabce shi da ciwo akwai wanda Allah zai jarabce shi da talauci akwai wanda Allah zai jarabce shi da salwantan masoyi akwai wanda Allah zai jarabce shi da rashin haihuwa gurgudan karfin ikhlasin ka gurgudan irin yadda za ka iya daukan jarabawan da Allah ya maka ga wanda ba shi da ikhlasi ko jihadi ba zai iya yi ba shi yasa munafikai za ka ga ba sa iya fita jihadi saboda kwadayin duniya da kwadayin romanta amma mun manefa yanzu mutum sai imani na gaskiya kuma zai fita jihadi to ikhlasi dai shi ke kawata imani a cikin zuciya kuma sababi ne daga cikin sababban karban addu'an bawo me ikhlasi duk addu'an da ya daga hannu yayi ma Allah Allah yana jin kunyin wannan addu'an ta dawo ba ta da ya karbe ta ba kuma za ka tsamar da mutum daga azaban kabari za kuma ta dawwamar da bishara gare shi a duniya da lokacin mutuwa da cikin kabari da kuma ranar tashin alkiyama shi yasa da muka zo fayyace su waɗansu daga cikin su ne kawai za a dauka a bayani sai ce kaga al-ikhlas sababul lidukhuli jannatin na'im duk wanda ke da ikhlas dan aljanna kamar da qur'ani ya tabbatar qur'ani ya zayyano waɗansu mutane kan gararru sai ce amma illa ibadallahi al-mukhlasina yayi bayani akan ƴan mutane sai ce amma fa illa ibadallahi al-mukhlasina kun tuna da al-mukhlasina din nan ai kirawoyin da ke kanta da haka na ya ce illa ibadallahi al-mukhlasina ila an fahimta amma duk wancan azaba da wahalhalu da ukuban da wadancan bayin za su samu a gaban Allah to amma illa ibadallahi al-mukhlasin banda bayin Allah masu ikhlasi ulaika lahum rizqun ma'lum su bayin Allah masu ikhlasi suna da arziki a wurin Allah sananne fawake ga kayan marmari kayan jin dadi kayan ibakewa wahum mukramun kuma za su gamu da girmamawa a wurin Allah fi jannatin na'im suna cikin gidajen aljanna Allah ka ba mu wannan cikin fadalanka ikhlasi na sauƙaƙa ma mutum dangogin abin nan jarabawoyi da musibu da fitintu na rayuwar duniya yace al ikhlas sababul lin najati min masa'ibid dunya wa tafrij kurabati hatta min al kufari lamma akhlasu lillahi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wala qad dalla qablahum aktharu al awwalin ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين irin mummunan mataki da Allah subhanahu wataala ke dauka akan kangararru wato ya musu ukuba ya zazzabo musu azaba wadansu Allah ya kiske kasa da su wadansu Allah ya kifar da su a cikin ruwa wadansu Allah madaukakin sarki ya musu tsawa wadansu a sanya saman su ta juya ta koma kasa wa kullun akhadna bi dhanbihi to amma banda masu ikhlasi Allah madaukakin sarki baya musu muhunnin azaba shine ma'ani illa ibadallahi al-mukhlasina da wancan aya da muka kawo ta dazu huwallazi sayyirukum fil bari wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarina bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'asif wa ja'ahum al mawj min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'aw Allah mukhlishina lahu ad-din la'in anjaytana min hadhihi la'in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haq wannan dai yana tabbatar mana cewa kafirai ma in suka yi ikhlasi ga Allah wurin addu'a to sai Allah ya tsamar da su daga fitintunin duniya wa idza ghashahum mawjun idan wato ainihin raqumin ruwa ya lullube su kawulali raqumin ruwa ya zama kamar manyan duwatsu ga sanin suna cikin ruwa ne amma raqumin ruwa yana hankoro yana yunkura kamar waɗansu manyan duwatsu suka tabbatar da a lokacin halaka ta zo da Allah mukhlisina lahu ad-din sai su kuma suna addu'a suna roƙon Allah kuna masu tsarkake addini gare shi falamma najjahum ila al-barri minhum muqtasid وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يتيف الإخلاص وكذلك يعني إخلاص سبب الخلاص شيني سبب كبتا إذ أن هؤلاء جميعا قبلتي إيه وإنه لما أخلصوا لله أن أنصى ألف الوصلين ألف شيء حمزة شيء محققة لما أخلصوا لله سبحانه yayin da suka tsarkake ga Allah subhanahu wa ta'ala wa afraduhu bi tabarru' suka kadaita Allah gurin kaskantar da kai gare shi wa du'a suka kaskantar da kai suka kadaita Allah wurin addu'a fi tilkal hala a wannan lokacin an qadahum ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su wa najjahum min ash-shada'id kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su daga wannan tsananci Allah ke kawo fiha sannan hadisi wa hadisu salafa hadisin mutane uku nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sun shiga kogo suna cikin halin tafiya suka shiga kogo sai Allah ya sanya wani murjiri na dutse sai ya zo kawai sai ya rika kofar dutse ya rika kofar wannan kogon a lokacin sun tabbatar da ba su da karfin da za su iya tunkuɗe wannan dutse ba sa faro zuwa wani domin suna cikin tsakiyar daji sun tabbatar da ba su da wata gata sai dai ga Allah subhanahu wataala a wannan lokacin suka yi shawara cewa kowa ya koma ga Allah ya tuna aikin da ya yi na alkhairi ya tawassali da shi ɗaya daga cikin su ya ce ya Allah ina da iyaye na guda biyu shi ne kasance ba na cin abinci sai sun ci wata rana har suka yi bacci ban kawo musu abinci ba saboda ban samu ba amma ga matana da ƴaƴana suna zaune ba su ci ba amma saboda biyayya ga iyaye ban iya daukan abincin nan na ba matan nan da ƴaƴan nan ba ban kuma tashi iyayen nan ba saboda kai shiga cikin haƙƙin su suna baci haka nan ya tsaya yana in kaya yana dakon tashin su daga baci har sai da aka kai asubahi sannan suka tashi ya ba su wannan abincin suka ci sai ya daga hannu ya ce ya Allah in kuntu fa'altu zalik ibtigha'a wajhika فرجع عنا ما نحن فيه يا الله wannan aiki in ka san dan kai ne ya Allah to ya Allah ka bude mana wannan dutsen mu samu mu fita sai dutsen ya dan margina kada ne biyun haka ya zo yi addu'a ya Allah ina da matan da nake so a cikin zuciyata a fadin duniya babu wacce nake so kamar ta babu wacce nake so kamar ta ta shiga cikin halin ni ɗaya su ita da ƴaƴanta mijinta ya mutu ta zo ta roƙe ni wani ka kalli zumunci ka taimaka min da abin da zan ba yaran nan ya ce ba zan ba ki ba sai dai in za ki yarda ni in zane da ke ta ce ba za ta yarda ba ta koma wahala ya ƙuntata ya ƙara mata ƙunci ga ƴaƴa kuka suke ta dawo ta ce wani ka taimaka min ya ce na ga yanki sharaɗina a ƙarshe dai ta ce shi kenan kai abin da kake so tana neman abin da za a bata ta je ta ciyar da ƴaƴanta ƴaƴan nan su rayu kar su mutu haske da ta kai ga sun shiga ɗaki sun keɓe duk abin da mata da miji suke yi sun shirya kaf kawai binin za a yi ta ce wani ka ji tsoron Allah fa kar ka sanya zo gan da ba naka ba sai tsoron Allah ya kama zuciyarsa sai bai zinan ba sai ya tashi ya sa kayan shi ya bata kayanta ta sa kayanta ya kuma dauki dukiya mare gaba ya bata saboda tsoron Allah da ya kama zuciyarsa yace ya Allah in ka san nayi wannan domin neman yardanka ne ya Allah da ya salasu Allah ka buɗe mana wannan dutsen sai dutse ya tsara marginawa mutum na uku yace ya Allah na dauki wani dan kwazo aiki da ya gama aikin nan sai ban bashi hakkin shi ba har ya tafi kawai sai ta tabe shi wannan dukiyar ta sa ita ne cigaba da renanta amma na san ba tawo bace har lokacin da dukiyar nan ta zama gagarkin tamakai ba su da iyaka bayan shekaru masu yawa kawai wannan mutumin ya zo ya ce bawan Allah na zo karban haƙina da neman aiki shekara 10 sha kaza ka bani haƙina yace ka ga wannan turken wannan abin nan din tumakan garken tumakai duka na kai sun fi dari yace ba ingilanci yace kai mun ba ni dai kawai ka ban haƙina yace wallahi ta kace dukiyanka ce na renan maka ita ga yadda ta zama mutumin nan ya kada dabbobin shi kaf shi bai ce ba na kudin aiki ba bai ce ba na kudin kula ba shi kuma bai ce gashi ba ya kada dabbobin nan kafa ki dai tafi da abin shi yace ya Allah in ka san nayi wannan domin tsara amana to ya Allah ina roƙon ka buɗe mana wannan rani kawai sai dutsen nan kawai ya murgina gaba ki daya dubi yadda Allah subhanahu wataala ke gusar ma mutane da ukuban duniya da wahalhalunta da tashin hankalinta saboda ikhlasi wallahi ya ƴar uwa duk abin da ya dame ki a duniya marirce ma Allah in dai kin yi ma Allah ikhlasi wallahi Allah ba zai kunyata ki ba ba lalle Allah ya hana ka ci tuta ba saboda sunan Allah ne jarshi bai da tuta ba lalle Allah ya hana ka talauci ba sunan Allah ne jarshi wa'in su bai da talauci ba lalle Allah ya hana ka bakin jini ba saboda sunan Allah ne ya sanya wa'in su bai su bakin jini kaman annabawa da manzanni sun yi bakin jini a wurin daidaikun mutane amma duk wata jarabawa da Allah ya maka sai Allah ya cire maka radadinta kuma sai ya dawwaman maka da darajar da ke cikin ta ga ciwo Allah ya baka ya sa kana ciwo shekara 20 shekara 18 kamar annabi ayyub amma Allah ya cire mishi radadin ciwo sai dai darajar jarabawan tana nan ga talauci Allah ya cire musu radadin talaucin kamar sahabbai amma ga darajar talaucin jama'a musulmi kira mun gane wannan ko jarabawa na ƴaƴa sakan gari sai Allah ya girmama ladanka irin yadda ya ma annabi Nuh ko mata ta kan gari sai Allah ya hutar da zuciyarka ba zai hana ka da'awa ba zai hana ka mu'amala da mutane kirki ba amma kuma Allah ya dawo mun maka da darajar da kake ciki to haka Allah ke mu'amala da bayansa idan ka zama mai ikhlasi sai Allah subhanahu wataala ya gusar maka da musibu da bala'o'in duniya ko kuma ya bakka da su amma ya cire maka radadin su amma ya bakka da girman ladansa da dukkan da ke cikin su cikin amfanin ikhlasi shine Allah zai tsare ka daga kaidin shaytan duk wanda ya zama na Allah Allah ba zai bari shaytan ya galaba akan shi ba shaytan ma ya faɗi yace rabbi bima aghawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فوتى آية قال فبعزتك سيدي رنصوى بإذن الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كمخلصين. الإمام سعد يشي الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاص وإيمانهم. توني ذا أقوم باين الله وند الله يرفع بيسو. يميدك ناشي saboda imaninsu da ikhlasinsu da tawakkalinsu akan Allah ikhlasi na jawo ka kubuce daga fitintunu kamar yadda Allah ya bayani akan annabi Yusuf kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin idan Allah san akwai ikhlasi a cikin zuciyarka Allah ba zai bari ka fada cikin fitina na zana ba ballanta na luwaki ballanta na matsugo Allah ka kare al imam ibn qayyim ke cewa falamma akhlasa li rabbih sarafa anhu dawa'is fuhd wal fasha yayin da annabi yusuf ya tsarkake zuciyarsa ga Allah ya zama yana cikin ikhlasi shi kuma sai Allah ya tsarkake shi ya karkatar da duk wani abin da zai tunkuɗa shi al fasha da mummunan aiki sai ya ce fal ikhlasu huwa sababul khalas shi ikhlasi shine sababin da zai baka kuɓuta a gaban Allah cikin roman ikhlasi shine duk wani alkhairi na duniya da na lahira to ikhlasi shine sababin shi mun sani cewa kalimatul ikhlas ita ce kalimatul la ilaha illallah in aka ce kalimatul ikhlas kowa san la ilaha illallah kowa aka ce mishi suratul ikhlas ya san qul huwallahu ahad suran da take bance Allah da tsantsanta ibada ga Allah da tabbatar ma Allah da sifofinsa na rububiyya da uluhiyya da al-asma'i was sifat ana kiran suratul ikhlas suratul kafirun ita ma ana kiran suratul ikhlas kamar yadda idan ka duba litafalluga al-qayyuni haka yake kawo a cikin al-misbahul munir al-mu'jam al-wasit haka yake kawo wannan da sauran littattafai na lugha lisan al-arab duk haka yake kawo wadannan cewa kalimatut tauhid ita ce kalimatul ikhlas kalimatul la ilaha illallah qul huwallahu ahad ana kiran ta kawtul ikhlas qul ya ayyuhal kafirun kawtul ikhlas ko kenan duk abin da zaka iya kidaya shi a cikin falalan tauhidi to falalan ikhlasi Sheikh Al-Allamah Tusaidi a cikin al-Qawl al-Sadid shirin kitab al-tauhid ya kawo falaloli kusan guda 10 wani abu na tauhidi da ya bude bajan babu man haqqaqa tauhidi da khalal jannati da ghairi tasadi a karkashin wannan al-Allamah Tusaidi sai da ya kawo falalan tauhidi da yawa a cikin kaisul latiful mannan ya kawo dan su falaloli na tauhidi a cikin al-qawaidul ihsan litafsir al-qur'an sai da yace tauhidi yana da falaloli sama da guda 100 ko guda 80 da wani abu ya rattaba wadansu daga ciki dan haka suratul ikhlas suran tauhidi har al-allamah ibn ashur at-tahir ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir haka ya kawo sunan suratul ikhlas ko tauhid da suratul kafirun wadansu malamai suna kiran suratul ibada ko suratul asas saboda su ne asasin addini gabaki daya to duk wani abin da yake falalan imani to falalan ikhlasi duk wani abin da yake falalan tauhid falalan ikhlasi gaba ta shida al-wa'id ash-shadid ala tarki al-ikhlas narko ne tsanani akan barin ikhlas idan mun fahimci ma'anar ikhlasi a matsayin al-ikhlas fi imani wa tauhid to duk wani abin da yake kishiyansa shine shirka da kafirci to akwai matsanancin narko akan sa da nasu ya zo da shi duk wanda ya mutu akan kafirci da shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba zai gafarta ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar wa man yushrik billahi faka'annama kharra min as-sama' fatakhatafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih wani irin misali da Qur'ani ya bada akan shirka misalin wanda ya shirka da Allah kamar misalin da aka hudu shi can kololuwan sama kawai sai aka sullo shi a sama babu iska da haka ana sa ran zai ta ƙara sama amma kuma ga tsuntsaye suna ya fatan shi suna dakkwamo da shi ƙasa da ya faɗo ƙasan ko me ya faɗo a tandaren ƙasa sai ya faɗa cikin wani zurfar rijiya rani mafi haɗari to wannan shine misalin wanda ya shirka da Allah yake shin shi ikhlas a wata ayan Allah yana shawqadin ila ma'amilu min amalin faj'alnaha ba'an mansura. Zamu zo da aikin da bayi suka yi a duniya, amma daga ƙarshe faj'alnaha haba'an mansura, sai mu mai da shi wato toka ko kura, irin wanda in ka kalli kaskar rana kamar mota ta wuce, in rana ta hasko gurin aika za ka ga kura ya tashi. To haka nan Allah zai gurɓata aikin bawa, duk iya yawan aikin shi a duniya, duk iya kyan aikin shi a ido, in babu ikhlasi a ciki, haka nan Allah zai gurɓata shi. Ba zai haɗu ba ma ballantana yayi nauyi, ballantana a ɗora shi akan sikeli ya ba da wani amfani. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, da ka bai da wani aikin kirki, aikin ya riga ya tarwatse, aikin ya riga ya lalace, ba shi da wani amfani da zai. Al-Imam Ibn Qayyim da ya kawo wannan aya, sai yake cewa hiyal a'malu allati kanat ala ghairi sunna wa urida biha ghayra wajhillah. Sune aikin da aka yi ta ba akan tafarkin sunna ba, kuma ba a nufaci Allah subhanahu wa ta'ala da wannan aikin ba. Sune Allah zai mishi irin wannan tiriran tsiya, irin aikin da Allah, wato irin aikin da Allah zai fallasa kenan ranar tashin alkiyama. Al-Imam Ibn Kathir yace la tahsali haulahi al-haula al-mushrikeena min al-a'mal allati yadhunnu annaha munjatun lahum. Abinda waɗannan mushrikai suke tsammani zai amfane su a gaban Allah, ba zai amfane su ba. Wa zalika la annaha fuqidat ash-shart ash-shar'i, saboda an rasa shar'i na shari'a, imma al-ikhlasu fiha wa imma al-mutaba'a li shar'i Allah, saboda babu ikhlasu ba kuma bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Fa kullu amalin la yakunu khalisan wa ala shari'ati marbi wa ala shaqwa ala shari'ati marbiya fa huwa batil. Da aikin da ya zama babu ikhlasi a ciki kuma ba a bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, wannan aiki ba ta ci, kuma wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyakkyawa sakamako akai ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya alladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah ce ya ku masu imani kar ku bata aikin ku, aikace-aikace na sadakoki da kuka yi fa ku bata shi ta hanyar yin guri da cutarwa, kamar wanda aikin shi ya lalace saboda yana yin riya. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya ki samun tsantsan imani da Allah da ran tashin alkiyama. Al-Imam Ibn Kathir ke cewa la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha, kar ku bata aikace-aikacen ku da sadakokin ku ta hanyar yin gori ko cutarwa, kama tubtilu sadaqatu kama tubtilu sadaqatu man ra'a biha an-nas, kamar yanda wanda ya riya yayi mutane yayi aiki dan mutane su gani, kamar inda wannan ke gurɓata sadaka, to kai kwata sadakokin ku ta hanyar yin gori. Fa azhara lahum annahu yuridu wajha Allah, sai mutun ya fito yayi sadaka, sai ya rika nuna cewa shi kamar yana neman yardan Allah ne. Wa inna ma qasduhu madhun nas lahu, alhalin kuma babban abin da yake nema shi ne yaban mutane. Aw shuhratuhu, ko kuma a yada sunan shi bi sifatil jamila, aike yaban shi ana yada sunan shi kai wani mutumin kirki ne yana sadaka. Li yashkura bainan nas, domin a koma ai ta godiya ai ta mishi godiya. Aw yuqala innahu karim, ko kuma babban abin da yake nufi a cikin zuciyarsa a ce ai shi ne karamci. Wa nahwi zalika min al-maqasid ad-dunyawiyya, da sauran manufofi na duniya. Haka al-Imam Ibn Kathir da fassara wannan aya, duk wanda ke riya da aikace-aikacen sa, to babu shakka Allah subhanahu wataala yayi masa alƙawarin wutar jahannama ranar tashin alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ce man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الأمر لم تستعجيك يا سبودا أي تشاهد كشنجة سكي أدوني أغاسي لأساسي بأتك شرق أنت بشيني إيمان أررت إيماني لك الله سبحانه وتعالى وزيكر ونعي كيبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya ba mu labarin mutane uku da wutan jahannama ita zata su zata fara balbala da su su ba sa'a za a fara sunya musu ita a matsayin abincin wutan jahannama ranar tashin alkiyama sayyidina abu hurairah idan yazo zai bada wannan hadisi yakan yi kuka ne tsanani har sai ya fita daga hayyacinsa Allah ya sanya yahudu su ne za a fara ba wutan jahannama a matsayin abinci ba bai sanya kirista ba bai sanya mushrikai ba waɗanda za a fara ba wutan jahannama ce kaleci da su musulmi waɗanda suka nafaci aikinsu kuma bayan Allah manzon Allah ya magana a kan makarancin alƙur'ani za a zo da shi Allah ya ce ka karanta alƙur'ani a duniya me ka nafata ya ce ya Allah kai ne na fata Allah ya ce ƙarya kake Allah ce kai karatu ne domin a ce maka makaranci kuma an faɗi Allah ce auce shi a kifa fuskar shi akan wutan jahannama a kafa auce shi wutan jahannama za a zo da mai jihadi shi ma haka Allah zai tambaye shi wanda ya jihadi ko dai na yaƙi ko jihadi na neman ilimi ko jihadi na karantarwa Allah tambaye shi na baka ilimi ne kai ce ya Allah ni jihadi Allah ce ƙarya ne kai ne domin a ce maka me himma a ce maka kai ne jarunta ne kuma an faɗi a duniya Allah ce ku kifa fuskan shi a ƙasa a wuce shi wutan jahannama haka nan kuma mai sadaka shi ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a kansa a cikin sunan al-Imam Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama al-ilm man ta'allama al-ilm an zo kan madaliban ilimi kenan annabi ya ce wanda ya nemi ilimi liyu jari bi hal ulama domin ya rika kafada da malamai aw liyu mari bi safaha ko ya rika wasa da kwakwalen wawaye aw li surifa wujuhan nas ilai ko kuma domin ya karkato da fuskan mutane zuwa gare shi sai shiga social media yana neman followers ne yana neman kuɗi da ilimin da yake nema ko da ilimin da yake badawa manzo Allah ya ce adkhalahu Allahun nar wallahi sai Allah ya shiga da shi sallallahu alaihi wasallam ai wannan al-Imam Ibn Majah ya ce adkhalahu Allahu jahannam Allah sai ya shiga da shi jahannama Allah ka tsarkake mana niyoyin gaba ta bakwai hanyoyin da ake samun ikhlasi dole mutum ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk abin da yake da alaka da bautar Allah da kadaita Allah da tabbatar ma Allah da haƙƙin sa to dole bawa ya nemi taimakon Allah idan Allah ya ce miki bawa sai ya iya aiwatar da ibadunsa cikin ikhlasi in Allah ya kale ka da wayanka ko dabaranka mutum ya fada cikin nasara dole ne mutum ya rika muraqaban Allah subhanahu wa ta'ala dole ya rika bibiyan Allah kana hararo girman Allah kana hararo isan Allah kana hararo ikon Allah akan ka ka rika hararo cewa yanzu idan ni aiki duk cikin mutane babu wanda ya isa ba na lafiya tun daga mahaifiyarka har kowa a duniya ya umba ka da lafiya wallahi ba wanda zai iya baka lafiya sai Allah to ashe in kai ma wani kai aikin banzai in Allah ya ga dama yanzu ya dauki ranka babu wanda ya sai dawo maka zuciya kai dawo maka da ranka to me yasa ka bata maka kanka lokaci kai aiki dan wanda ba shi da abin da zai iya maka kamar misalin da muka kawo kawo ka dauka yanzu bari in je in aiki a gaban dutse dutse ba shi da abin da zai iya maka duk yawan kuna irin yanzu idan malamin malam Bashir ba shi da lafiya menene kololon abin da zamu iya yi me ce mishi addu'a sai dai mu ce mishi Allah ya baka lafiya Allah ya yayi maka damuwarka iya abin da zamu iya yi kenan to ina makoya wa ila marra ina ne ruqya ina ne magani ina likita marra wa zanna annahu al-sharab babu wanda zai iya sai ba da magani a wannan gaba in mutuwan ta zo ko in ciwon ya sauka duk magunguna da muke yana tafiya ne karkashin kaddaran Allah ibada muke yi Allah ya ce mu yi ma amma tallahi warakan nan na hannun Allah ne shi yasa kai ka sha magani ka warke wani in ya sha maganin sai ya cutanta ɗan ashe magani sabadi wuƙa ɗin nan yanka take yi amma da ta shiga jikin annabi Isma'il sai ka zama sanyi ashe sabadi ne kawai na yanka wuta ƙuna take yi amma da ta rufe annabi Ibrahim sai ta zama sanyi ashe wuta kawai sabadi ne al-musabbib huwa Allah ta'ala to ka hararo waɗannan abubuwan mana na baka ma kai mana lokaci a kanku to yanzu misali in yi aiki don ku in na yi don ku sai ku yi mene sai ku yi mene yanzu abinda kawai za ka iya yi wanda zai amfane ka ya amfane ni shi ne ka ce Allah ya gafarta mu wani ya amfane ni Allah ya saka mishi da alkhairi amma ba za ka hana ni komai a duniya ba numfashin nan sai lokacin da Allah ya kai ƙarshen shi sannan zai yanki so ka rika neman taimakon Allah kana kuma muraqaban Allah ka sani cewa innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh ka rika hararo wannan akan Allah sai ce maka maka sannan ka rika ya kan zuciyarka in kace ko ni ta sawwara maka zaka kake mata to wallahi za ta kai ka ga halaka innan nafsal amaratun bisu shi yasa kai ta jihadi kai ta fafataka ganin ka tsarkaka aikin ka ga Allah walladheena jahadu fina la nahdiyannahum subulana walladheena tadaw zadahu hudan wa atahum taqwa sannan kuma ka koyi ikhlasi ka koyi imani imani koya ake yi sahabbai sukan kira juna su zo mu imani ka koyi imani ka koyi ikhlasi ga maganin al-Allamah Sa'idi nan mai muhimmanci wanda ya kawo a cikin tafsir Karimur Rahman
sannan kai ta addu'a kuma addu'an kai ta da ikhlasi ita ma din ita ma ibada ce tana da buƙatun shar'in karbanta ka cika waɗannan sharadai guda biyu al-ikhlasu wal mutaba'a kai ta addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta ka da ikhlasi saboda Qur'an ya ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum bai cin addu'an da kuke da Allah ba ruwan shi duk sannan Allah subhanahu wata'ala ya buɗe Qur'ani da addu'a ya rufe Qur'ani da addu'a in ka shiga mafi girman sura a cikin Qur'ani babban sakon da ke cikin ta ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin addu'a Allah ya buɗe Qur'ani kuma ya rufe qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas saboda an san hadari shi da kaga falak matsala guda kusan nawa ne Qur'ani ya kawo amma akai tawassuli da sunan Allah guda daya qul a'udhu bi rabbil falaq rububiyyar Allah akai tawassuli shi min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad sharru ranawa hudu amma akai tawassuli da sunan Allah guda daya amma da aka zo bayani akan hadarin shaydan shi kadai ne amma sai da aka yi tawassuli da sunan Allah guda uku qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas sannan aka je ne sharrul waswasil khannas saboda ka gani irin yadda shaydan ke da matsancin hadari in ka fita mu zuciyanka baka addu'a to shaydan yana iya kaifaye ba shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na addu'a Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wanda zai baka kariya daga sharka karama ita ce riya ko kuma ashirkul khafi shine koyayyen sharka irin sharkan da ake da baku na mutane ba ka la'akari shi to kai ta addu'a kuma ka sanya ikhlasi saboda Allah ce fad'uhu mukhlisina lahu din al'alamatu sa'idiyya ce wato kuna faci dukkan wata ibada ta ku dukkan wata addu'a da dukkan wani aiki ku nafaci Allah subhanahu wataala saboda ikhlasi shine Allah ya umni da shawma ghairu illa li abdullah cin abin da zai ce maka maka samu ikhlasi ka zauna da mutane kirki wanda zai ta gaya maka gaskiya ba za su ta dora ka akan hanya da za ka yi neman yabon mutane ba in ka ce za ka rabu da ƴan siyasa duk aikin su nariye ne sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya tsama duk abin da za a yi kawai honorable aje a fadi a radio honorable ka bari sai an tara jama'a akwai wani ɗan siyasa da ya alƙawarin zai ba mu wani ciyaman ne a Zaria ya alƙawarin zai ba masallacin Ibn Abbas lokacin da ake ginawa gudunmuwan 300,000 ya ce amma a bari kuɗin su ya zo daga federal government lokacin da kuɗin ya zo aka je aka same shi ya ce a dawo aka sake zuwa ya ce a dawo sai da ƙarshe sai ce kai ni wallahi ba zan ba da wannan kuɗin ba zan yi aikin da mutane za su gani shi bai san idan Allah yana kai shi ba bai san Allah yana gani ba bai sani ba to irin waɗannan mutane in ka rabu da su za ka zama fafatukan ka gabaki ɗaya akan duniya ne da kyalekyalen banza wanda ke cikin ta amma in ka zauna da mutane kirki wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu in ka zauna da mutanen kirki za ka ɗauki ɗabi'an su saboda ana fatan ɗabi'a mutumin ba zazzage in ya zauna a Sokoto sai ko ba Sokoto a harshe in ya zauna a Katsina sai ko ba Katsina a harshe to haka ɗabi'a ake ɗaukanta in ka zauna da masu ikhlasi in dai da gangar da kyakkyawan niyya ka zauna Allah zai taimake ka ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuqalil kamar yadda al-imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito sannan kuma kai ta kwaikwayar ɗabi'an mutanen kirki duk abin da kaji an ce maka mutanen kirki sun yi to kai ta kwaikwayo tun daga annabawan Allah da salihan bayin Allah da sauran mutanen kirki ai ta kwaikwayar aikin su a baya can na kawo tarihin shure wanda ya kawo da cutan rashin ido ɗaya amma saboda tsabin ikhlasin shiga Allah bai bayyana ma matan shi ba ga wani daga cikin magabata zai ta kiyamun laili yana boyewa in ya ji matan shi za ta gane yana kuka ga Allah sai mai da abin mura to kai ta karanta tarihin mutanen kirki waɗanda Allah subhanahu wataala ya tsarkake su ya nuna man irin aikace aikacen su na ikhlasu kaifakaifalu za a samu abin nan da barka lakum fi fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir duk wanda ke kwadayin Allah da kitan lahira to ya kaifayi mutanen kirki barka lakum uswatun hasanatun fi ibrahim har zuwa inda yake cewa wa bada bainana wa bainakum al adatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahdahu duk ikhlasin mutanen kirki kenan da kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira duk mutanen kirki ne da kuma inda Allah ya ce ulaiikal ladina hadahum Allah fa bihudahum muqtadi mutanen kirki ne annabawan Allah masu ikhlasi guda 18 Allah ya zayyana a cikin suratul an'am da ya zama sai ce ulaiikal ladina hadahum Allah wannan sune Allah ya shiryata da su fa bihudahum ko dangane da shari'a su ika tade kai ma kai koyi shi wa kullun naqsu alayka min anba'i ar-rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu maw'izatan wa dhikra lil mu'minin kai ta kai koyon wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suna sadaqa suna aikin alkhairi amma zuciyarsu tana rawarawa shin Allah ya karba ko bai karba ba hasan bakai yace yu'tuna ikhlasa wa yakhafuna Allah yuqbala minhu suna yin aikin su da ikhlasi amma kuma suna tsoron Allah ya karba ko bai karba ba kuma inna ma nu'imku li wajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukuran kenan sai ka zama baka san yabon mutane ka kwaikwayi mutane kirki wannan dai da sauran abubuwa da suke da alaka da wannan za su taimaka maka ka samu wato ainihin ikhlasi to sai abubuwan da suke kishiyantan ikhlasi shine duk wani kafirci babba da karami shirka babba da karama munafinci babba da karami zalunci babba da karami duk waɗannan abubuwan manyan su suna sa mutum ya rida ƙananan su manya-manyan su da bayani a wurin Allah manyan kamar irin su sihiri irin su da'awar ilimin gaibi kace ka san gaibi ko bin constitution da kudurta constitution ya ci qur'ani ko bokanci ko yanka ba don Allah ba ko ba kance alwashi kenan ba don Allah ba ba ga Allah ba duk waɗannan suna daga cikin kofofin manya-manyan kafirci ko isgilanci ga addini ko inkarin wani abin da ya zo a cikin qur'ani ko sunna ko kyamatan wani abin da qur'ani ko sunna ya zo da shi duk waɗannan dangogin kafirci ne akwai kafirci babba da karama akwai shirka babba da karama akwai munafinci babba da karama akwai zalunci babba da karama ila an gane irin sauran tsuwa ba dan Allah ba da sunan Allah ba shanki tabarruki da wani Allah riya duk waɗannan suna daga cikin nau'o'in shirka karama kafirci karami zubar da jinin musulmi kafirci ne karami da makamantan su in muka koma babin tauhidi za mu samu bayani akan waɗannan da yawa haka nan duk wani abin da ka sani aka ce yunaqib at-tauhid duk wani abin da ke rubuta la ilaha illallah to kishin tauhidi a shekaru Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo guda 10 wanda ke yawan faruwa a cikin mutane in aka koma cikin littafin tauhidi za a samu wannan bayani haka nan kuma al-ujub wal-kibr girman kai dama kafirci yana da kofofin da yake shigowa da yawa akwai kafircin da ke shigowa ta hanyar girman kai innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun rasu ikra la ilaha illa allah ne yasa istikbara wajadu biha wa tiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan girman kai ne kawai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara duk wannan suna cin karo da la ilaha illallah wal kafiruna hum adh-dhalimun duk wannan suna cin karo da la ilaha illallah haka nan ma jin sun huciya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu Allah ya sanya wato zuciyar mutum ta zama abin bauta su koma bayan Allah ita ma tana cin karo da la ilaha illallah sai a ƙarshe ko kuma ga ƙarshe yanzu to yanzu kafin mu tashi nan ka ji dai magana akan ikhlasi to ya za a yi ka samu ikhlasi yanzu nan kafin mu tashi to al-imam ibn qayyim ya magance mana wannan matsala yace la yajtanu al-ikhlas fi al-qalbi wa mahabbat al-majd wa sana'i wa qalbi babu yadda za a yi da ikhlasu da san yabo da neman suna da kudi akan haka faɗa cikin zuciyar mutum ba zai taba haduwa ba duk lokacin da kaji kana san yabo ko kana san ayebe ka ko kana san ayi maka jinjina ko kana san ka kubuta daga zargin mutane to kawai ka gaya ma kanka a wannan lokacin kai mura'i ne kawai aikin ka ne ne Allah kuma bai karba ba kuma Allah ya maka tattalin wuta a kai kenan akwai yiwuwan kana sallah amma kuma a lokacin nan ka gaya ma zuciyarka cewa ina sallah nan fa na sani dan mutane kuma sallan ne za ta kai ni wuta saboda menene kana neman yabo ko wani romo daga cikin roman duniya duk lokacin da zuciya ka targaya maka wannan to ka fassara maka kanka cewa kawai kai bai riye ne kuma kai dan mutane Allah shi da tabbata al-Imam Ibn Qayyim yace wa tama'u fi ma inda an-nas illa kama yajtimu al-ma'u wan-nar wad-dabb wal-hut ba za ta hada cikin zuciya ɗaya ba sai dai kamar yadda ruwa ke haɗuwa da wuta duk inda ruwa ya haɗu da wuta to ɗaya zai kashe ɗaya mai ƙarfi zai kashe mai rauni a ciki ko kuma kifi da shark yace fa idha haddathaka nafsuka bi talab al-ikhlas yanzu idan kana son ka zama mai ikhlasi zuciyarka ta gaya maka kai wani dole ka zama mai ikhlasi ba in zuciyarka ta gaya maka wannan yace to fa qabil ala qalbi awwalan ka je kwaɗayin zuciyarka tukuna duk wani buƙatuwa na zuciyarka ka je ka same shi tukuna a matakin farko farbahu ka yanka shi mutu ka yanka shi mutu bisikinin ya'a ka samu ka na ɗebe tsammani daga yabon mutane da shi za ka yi amfani ka yanka wancan kwaɗayin naka wa aqbil ala al-madhi wa sana'i ka kuma fuskanci yabon mutane gare ka fazhad fihima da yabo al-madhi wa sana'i da yabo da jinjina su kuma kai musu zuhud ka tsere musu ka kyale su zuhud zuhud ishaqin dunya fil akhirah irin yadda kaga ɗan duniya tana kaurace ma lahira akwai wanda zai ce ya ki halaf ya ki haram a ce mishi Allah ya hana ce wallahi ko za a shiga wutan na yadda wani dan siyasa a ce mishi sai an yanka jarirai ɗari ya ce in duk garin za su kare wallahi sai na hau gwamnan nan kaga inda masu san duniya suke kaurace ma gidan lahira to kai kuma ka samu kwaɗayin nan ka kaura yabo da abin nan jinjina ka kaurace musu kamar yadda ƴan duniya suke kaurace ma aikin lahira yace fa idza ta'ama laka zabu qalbi wa zuhdi ta sana'i wal madhi sahula alayka al ikhlas to idan ka gama da wannan matsalolin guda biyu to a lokacin nan ne ka san mai ikhlas to ga shi lokaci yayi na wannan sai an takaitattun abubuwa da ya kamata a faɗi to ina ga la'ayi hal wannan shine zai zama na karshe akwai dan su abubuwa ne wanda yake a zahiri riya ne sai wadan to fajeri to kai insha Allah to bar mu amfani da wannan dama sai mu dakata a nan da fatan abin da muka faɗi dai Allah ka ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk يا رب العالمين